إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 11 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi na Makarimul Akhlaq wallafar fadilatu Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka majalisin karatu na ƴan uwa mata a wannan masallaci masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun shiga inda malam yake mana bayani akan bangare na biyu na kyakkyawan mu'amala shine kyautata mu'amala tsakanin mutun da bayi ƴan uwansa wanda mun ji na farko kyautata mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa na biyu kuma da muke kai shine kyautata mu'amala tsakanin bawa da bawa muka ji cewa akwai abubuwa da yawa wanda suke shiga karkashin wannan wanda mun karanta abu guda biyu a ciki abu na farko shine kaful adha shine mutun yayi kokari ya tare cutarwansa daga isa zuwa ga mutane kar ya cutar da kowa kar ya zalunci kowa yayi kokari ya zama yadda yake kokarin kar a zalunce shi to kokarin sa wajen kariya zalunci kowa yafi haka ya zama kokarin da yake yi na kariya cuci kowa yafi kokarin da yake yi na ya tare ya tsare kansa shi kar a zalunce shi domin shi in an zalunce shi to an rage masa nauyi ne shi ko in yayi zalunci to ya rage nauyin wasu ne Allah ya sa mu dace abu na biyu da muka ji shine badalun nada shine bayan mutum ya toshe ma kansa kofar da zai cutar da wasu sannan kuma yayi kokari ya zama cikin waɗanda suke amfanar da mutane mutane suke amfanuwa da alkhairan su suke samun alkhairai ta sanadiyan su abu na uku wanda za mu tashi akai insha Allah tabaraka wa ta'ala shine talaqatul wajh malam yace yana daga cikin kyakkyawan mu'amala tsakaninka da bayi ɗan uwanka shine ka zama mai sakin fuska mutun ya zama mai yawan saki fuska talaqatul wajhi wa talaqatul wajhi huwa ishraquhu hina muqabalatil khalqi wa diddu dhalika abusul wajh malam yake cewa sakin fuska shine a ga fuskanka da haske a lokacin da zaka mu'amalanci mutane lokacin da zaka mu'amalanci mutane sanda zaka yi muqabala da mutane sanda zaka tunkari mutane ya zama cewa fuskarka a ga cewa akwai haske da annashuwa a tattare da ita akasin haka kuma shine abusul waja shine daura fuska mutukewa shine ma'anan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Abus shine ma'anan abasa wata walla kenan, ya daure fuska, ya mutike, ya shakunu. To shi musulmi ba a so, ba a so ya zama irin haka, wanda shi kullun wajen mu'amalansa tsakaninsa da mutane kullun fuskansa a mutike take, ba haske, ba dadin mu'amala. To musulmi ba ya zama haka. Wali hadha, saboda haka qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Annabi ya ce karkaraina wani abu na aikin alkhairi da zaka yi. Walau an talqa akhaka biwajhin talaq, koda ka fuskanci dan uwanka ne da sakakkiyar fuska, wannan shi ma aikin alheri ne, karkaraina shi. Shi ma wannan aikin alheri ne, karkaraina shi. Kar ka ga cewa ai kamar aikin dan karami ne, ma'ana duk abin da zaka yi indai aka ce wannan aiki ne na alheri, to kar kai sakaci da shi. Hatta ka kalli dan uwanka ka sake mar fuska, kai mishi murmushi, ya ga alamun haske da annashuwa da bushasha a fuskarka, wannan shi ma aiki ne na, wannan shi ma aiki ne na alkhairi. Wa qad ruwiya an ibn Abbas radiyallahu anhu annahu su'ila 'anil birri, an rawaito daga Abdullahi dan Abbas, aka ce masa me zaka ce game da aikin biyayya ma Allah, me mutun zai na biyayya ma Allah. Fa qala, sai ya ce wajihun talaq wa lisanul layyin, shine ka zama mai sakakkiyar fuska da kuma mai tattausan harshe. Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan na daga cikin manya-manyan ayyukan biyayya ma Allah, mutum ya zama mai sakakken fuska da kuma mai tausassan harshe wajen magana ma mutane. Kada ya zama mai yawan daure fuska, mai kuma yawan wato gautsi wajen magana ma mutane. Duk sanda zai yi magana, shi maganarsa babu daɗi. Duk sanda za a kalle shi a yi mu'amala da shi, to fuskarsa babu daɗin gani. To wannan mutumin wato ainihin bai daga cikin waɗanda musulunci yake so. Wa qad nazamahu ba'du shu'ara'i fa qal, sai wanda daga cikin mawaka sai ya waƙe wannan baitin, sai ya ce bunayya innal birra shay'un hayyin wajhun taliqun wa lisanun layyin, yace ya kai dana, ya kai dan uwana, saurara ka ji, kaga biyayya ma Allah abu ne mai sauki. Yaya zaka same shi? Shine ya zama kana da abu guda biyu, sakakkiyar fuska da kuma tausassan harshe. Fuskanka ta zama kullun a sake, sannan harshenka ya zama kullun mai taushi ne, ba mai kaushi ba. Kar mutum ya zama shi wato kwata-kwata bai iya magana ba wajen mu'amala da mutane, ya zama shi kullun daura fuska da shan kunu. To wannan ba siffar musulmi ba ce. Musulmi baya zama mai wannan siffar. Fatalaqatul wajhi tudkhilu as-surura 'ala an-nas, malam yake cewa sakin fuska yana shigar da farin ciki a cikin mutane. Mutum ya zama mai sakin fuska yana shigar da farin ciki a zuciyar mutum. Wa tajzabul mawaddata wal mahabbata wa tujibu shiraha as-sadri minka wa mimman yuqabiluk, sannan yana jawo kauna da tausayi, yana jawo wato wankakkiyar zuciya daga kai da kuma duk wanda zai yi mu'amala da kai. Ka zama mai sakin fuska, mai yawan sake ma mutane, illa iyaka musulmi shi ba a ce kuma ya zama gaula ba. Abin da ake so shi ne ya zama mai sakin fuska. Ana so mutum ya zama mai sakin fuska, amma kuma ba a ce ya zama mutum wanda yake gaula ba. Shi ta kota ina da inda za a girmama shi da inda za a raina shi, fuskansa a sake take. Shi musulmi ba a san shi da girman kai ba, amma an san shi da tsare gida. An san musulmi da tsare gida da jan aji, baya bari girmansa da matsayinsa ya zube, baya bari haka. Ana son mutum ya zama mai wato mai tattausan mu'amala. To amma lokacin da zai yi mu'amala da mutane da tattausar mu'amala, kuma yana duba su waye ne kuma bil muqabala su ma suke masa irin wannan mu'amala. Zuciya ta wankakkiya ce, misali game da dukkanin ƴan uwana, da wanda muke tare da su, da wanda ma ba ni tare da su. To sai in duba, in ga cikin waɗannan waɗanda muke mu'amala da su, mutun nawa ne su ma kuma zukatansu wankakku ne game da ni. Tunda na fahimci waɗannan dawana dawana dawani zukatansu ba wankakku bane game da ni, to ni kar in kullace su a zuciya illa iyaka kuma sai in yi takatsantsan da su. Haka shi musulmi yana da sakin fuska amma kuma ba gaula bane shi. Musulmi ba wawa bane. Musulmi ba kaskantacce bane, ba wulakantacce bane. Musamman idan mutum yana da wani abu na girma da matsayi, musamman abin da ya shafi bangaren addini, to duk wanda baya mutunta addini to ba ruwansa da shi. Babu ruwansa da shi. Wannan tace ka'ida. Ina tafiya akan harkan addini, sai zama wannan yana mutunta addini, to wannan nawa ne shi. Wannan kuma ba ruwan shi da addini, dan wulakanta addini ne shi, to bai da wani girma kuma da zan girmama shi. Bai da wannan girma. Daka dole sai an kiyaye. Da yawan mutane zaka ga sukan dauki waɗannan nassoshin sai su daura su a inda bai kamata ba. Mutum yaje ya shimfidar da kansa ayi ta wulakanta shi, yace ai musulunci ya ce ka zama mai kyakkyawan mu'amala. Addinin musulunci bai ce haka ba. Addinin musulunci ya nuna maka cikin kyakkyawan mu'amalan ma da zaka yi shine mutunta kanka. Girmama kanka. Wannan ita ce ka'ida. Duk inda ka je ka ga abin da yake tattare da kai ba a mutunta shi, to kar ka mutunta kowa a wajen. Ba mutunci tsakaninka da wanda baya mutunta kai abin da kake kai. Wani lokaci akwai wasu yara da suka yi saukan Alkur'ani hadda. To gidan nasu gida ne wanda suke da kuɗi a hannunsu. Sai aka gayyace ni akan ni zan je na yi musu walima da yamma na hadda. Malam da naje sai na ga an sa rumfuna ta nan, iyayensu mata da waye sun zauna. An sa rumfuna ta nan da abokan babansu da waye ƴan uwansu maza sun zauna a cikin rumfa. Sai na ga wasu kujeru a nan guda biyu a tsakiyar rana an sa su. Ya ce wannan kujeran fatawa ce je aka sa ni. Aka ce wai ta mai wa'azi ce. Su masu sauraron wa'azi su suna inuwa, shi kuma mai wa'azi shi kuma yana rana. Sai ya ce ma abokina da ya ɗauko ni a mashin, ya ce masa ina kin mashin ɗin nan, ya ce gashi. Ya ce tare mashin ɗin nan mu juya. Wanda aka sa shi ya gayyace ni ya aka yi haka, na ce masa a'a tare mashin mu juya. Sai da muka tafi sai ya kira ni ya aka yi kaza kaza, na ce har yanzu baka gano me aka yi ba, ya ce mu yi na kashe wayata. Sai daga baya ya sake kira ya gano abin da aka yi daga tsarin wajen zama, ya ce to yanzu ka yi hankali kenan. Ai wai manyan da wane ne suna cewa ya wulakanta su ya tozalta su sun gama taruwa, an zo kuma mai wa'azin ya juya. Saboda haka wane ne wane ne, to ya za a yi haka? Daga shi baban nasu shi Alhaji ya karɓi lamban wayata sai ya kira ni ya ce mun to abinda aka fi ya faru an yi kuskure, an ba ma jama'a haƙuri cewa su yi haƙuri, za a sake sa wannan waliman, za a sake maimaita shi nan da sati guda. Ana so dan Allah in ba da lokaci, ya ce musa zan dai turo wakili, zan turo wani abokina ya wakilce ni, ya ce a dan Allah ka yi haƙuri. Shikenan da sati ya zagayo na zo zan shiga sallar la'asar, yanzu ana kira na a waya na ɗauka, ashe ya shirya ne zai turo direba yanzu ya zo ya ɗauke mu ya kai mu wajen. Saboda mun tsare mutuncin namu. Wannan kuma ita ce ka'ida. Walastu bihayyabin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i ma la yara liya. Wannan ita ce ka'ida. Duk wanda yace ban kai ba ni ma zan ce bai kai ba. Duk wanda yace ba inda abin da zai mutunta ni, zan ce kai ma baka da abin da zan mutunta ka. In ni yanzu da nayi dakon ayoyin Qur'ani da hadisai zan zo in muku wa'azi da shi, ba ku mutunta ni ba, me kuke da shi na dukiya ko kuma da zan mutunta ku? Nawa kuke da shi gaba daya? Wanda galibi duk in an gama gayyatar wa'azin, duk in an gama iyakaci abin da za yi shine a dunkula maka naira 2000 2000 3000 a envelope. Nawa 5000 take? ba wani abun tashin hankali bane. To wannan ita ce ka'ida, kowa yana mutunta kansa, duk wanda ya tozalta ni yace to ni ma bazan raga mar ba. Walastu ara lil mar'i ma la yara liya walastu bihayyabin liman la yahabuni, yace duk wanda ya nuna cewa ban kai ba to shi ma zan nuna cewa bai kai ba. Walastu ara lil mar'i ma la yara liya, duk wanda yace ba wani abin girmamawa a tattare da ni to ni ko zan ce kai ma baka da wani abin girmamawa a tattare da kai, ba kai ba ban kai ba to kai ma baka kai ba, in dai ban kai ba kai ma baka kai ba. To abinda ake yi shine koda tsakanin babba da yaro ne ana yi, shi yaro ya girmama babba, babba ya tausaya ma yaro, wannan shine kyakkyawan mu'amala tsakanin su. In har babba ba zai tausaya ma yaro ba to bai kyautata mu'amala ba, bai mu'amala mai kyau ba. To shi yasa Imam al-Juljani Allah ya masa rahama a cikin mimiyarsa yake cewa yaquluna li fi kan qibadu, yace mutane suna cewa kai ka fiye cijiya, kana da taurin mu'amala, yace wa innama ra'aw rajulan an mawqifi dhulli ahjama, yace abinda suka kasa fahimta shine ni ba taushi ba kaushin mu'amala nake da shi ba, ba wai ban iya zama da mutane bane, a'a ni wani irin mutum ne da duk inda na san zan kaskanta in wulakanta ina ja baya, ba za a ganna a wajen ba. Yace a ran nasa, ni irin fahimtar da na yi ma mutane shine yadda mutane suke, man dana humu hana indahu, duk wanda ya kusance su yau ya zo wajen su, gobe ya koma, jibi ya koma, to sai ya wulakanta a wajen su, sai ya kaskanta. Amma waman akramatu izzatun nafs, duk wanda ya mutunta kansa ya girmama kansa, ukrima, sai a mutunta shi, sai a girmama shi, wannan ita ce ka'ida. Sai mutum ya mutunta kansa tukunna, sai a girmama shi, sai a mutunta shi, wannan ita ce ka'ida. Amma galibin mutane ba haka suke ba, galibi ma in ka ga mutum yana kokarin ya ce maka shi mai aji ne to baka da kosisi ne, amma in ya je gaban mai kuɗi zai wulakanta kansa ya tozaltar da kansa iyakar iyawansa, ya yi fadanci iyakar yadda zai yi, saboda yana so a bashi wani abin duniya, yana so a bashi wani abin duniya. Babu laifi in ka shiga matsatsin rayuwa ka ga wani dan uwanka ko wani abokinka wanda yake da dama ko wata kawarki da take da dama, ki tambaye ta ina dan cikin bukata kaza, amma duba tukunna wannan wace irin kawa ce, shin za ta bani kuma mu wanye lafiya da ita? Akwai wacce ba za ta bayar din ba ma, amma duk inda aka tsuguna sai ta gutsuri mutuncin ki ta mika a wajen, wata ko za ta bayar amma duk inda aka zauna sai ta yi magana, wata ko ba ta da shi za ta faɗa miki kyakkyawar magana, wata in tana da shi ta bayar to ba za ma a ji maganar ba. To sai mutum ya duba da wasu irin mutane ma tukunne yake mu'amala, menene matsayinsa a idonsu, menene girmansa a idonsu, sannan shi kuma kamar yadda muka karanta kar ya zama mai yawan ɗaure fuska, mai yawan shan kunu, yana daga cikin abin da yake bamu matsala hatta a babi na tarbiyya, musamman ga mafiya yawan iyaye mata shine ba sa sake ma ƴaƴansu, wanda shi dama uba galibi haka suke dama maza su ba a lissafin su, mafiya yawa tsakaninsu da ƴaƴansu kawai discipline ne, ba samun lokaci da za a dan tattauna a dan yi wasa a dan yi dariya, wannan shi sa shi a gefe. Amma uwa da take zaune da ɗa a gida a ce ba ta da talaqatul wajhi tsakaninta da ƴaƴanta, ba ta da sakin fuska, to ƴaƴan dole za su samu matsala, dole ƴaƴan za su samu matsala. Shi yasa za mu ga musamman waɗannan ƴan matan da muke ganin su suna yawo, sai ga ƙarshe rayuwarsu tana ƙarewa ne a wajajen ƙawaye da social media, iya wanda suke ɗebe musu kewa kenan, saboda iyayensu ba su ba su wannan damar ba. Shi yasa duk wani kwashi kwadafin da ta je ta ɗebo shi kenan, sai a zo a yi ta ƙoƙarin ya za a yi a raba ta da wannan ƙawar, ya za a raba ta da social media nan a gagara, saboda lokacin da take bukatar mai ɗebe mata kewa iyayen sun tunkuɗe ta sun yi watsi da ita yanzu sun danka ta hannun kawaye da social media to yanzu kuma ya za su yi shiraba ta da wa'annan abubuwan ba zai yi ba mabiya yawan ƴaƴan nan naku da kuke ganin su musamman ƴan matan nan matsaloli ne falcikin su abin da ya kamata ki yi lissafi shine shin wata zaka ga ana yabonta a waje tsakaninta da mutane da kawaye akwai mu'amala mai kyau amma babu tsakaninta da ƴaƴanta dan wasa da dariya da sakin fuska ƴaƴanta ba su gani a wajenta ba su ganin wannan naka dan yaro mai dan yi tsokana sai ta bata rai ina wasa da kai ko ka mai da ni abokiyar wasan ga ko in na kama ka ya za a yi haka ta yaya zama zai yi kyau tsakaninki da shi a haka to dan da ke kika haifa in bai chakale ki ya tsokane ki bai chakaliwa ya tsokaniwa ai ba cewa kai ki sake wanda ƴaƴan za su raina ki har yanzu ba sa jin maganar ki ba amma zama mai kyakkyawan mu'amala zama mai fuska biyu wajen tarbiya fuska biyu ba na munafunci ba fuska biyu ta yadda in wajen sakin fuska ne da bushasha da dariya da wasa ƴaƴanki suna samu a wajenki in sun yi abin da ba daidai ba kuma za su ga ranki ya ɓaci to za su iya fahimta amma in kullun ki ranki a ɓace yake kullun faɗa to ran da kika zo da gaskiya ma ba za su fahimta ba to ana so mutum ya zama mai kyakkyawan mu'amala akwai wacce zaka ga sakin fuskanta ita a wajen neman a rage mata naira 50 ne a kasuwa kayan talaqatul wajhin ta nan yake aiki in ta je nan to nan kan talaqatul wajhin ta zai yi aiki za ta saki fuskanta ta yi dariya yana ba da 1,500 tana haba malam Muhammadu na matar aure fa mata na haba malam Muhammadun ta saboda tana so rage mata 50 ko 100 amma da ta shiga gida tsakaninta da ƴaƴanta sai ta mutuke ta daura fuska ta yi abusan kamtsari da ta yi abasa wata walla ta sha kunu ƴaƴanta ma ba sa iya matsowa kusa da ita wannan wace irin uwa ce wannan har a wayi gari a ce wai kina uwa wai ƴaƴanki sun fi sakewa da mahaifinsu sama da ke ai kin samu matsala ai kin samu matsala a ce wasu matsalolin ƴaƴan sai dai ki ji a bakin mahaifinsu ba dai ki a ji daga wajenki ba akwai matsala fa akwai matsala taka ana son mutum musulmi ya zama mai yawan sakin fuska falaqatul waja a dinga samun sakin fuska a wajen mutum musulmi malam ya ce lakin idza kunta abusan malam ya ce amma in ka zama mai yawan daura fuska fa innan nasa yanfiruna mink to ai zaka ga mutane suna guduwa maka suna gudu daga gare ka wala yansharihuna bil julusi ilaik zaka ga mutane ba su samun nutsuwa in za su zauna tare da kai wala bitahaddusi ma'ak haka nan ba su samun nutsuwa da jin daɗi in za su yi tattaunawa da kai wa rubbama tusabu bi aqadin nafsiyya daga nan kuma mai yiwuwa ka samu wani kulli a cikin zuciyarka saboda me kai mai yawan daura fuska ne duk wanda ko ya zama mai yawan daura fuska dole zai zama mai kunci a zuciya kisa Bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi me a tambayi fuska in mutum ya zama mai yawan daura fuska da shan kunu to dole zuciyarsa ma za ta yi kunci saboda duk wanda ya zo ba zai ji daɗin zama da shi ba to Allah kuma ya sanya ɗan adam ne wannan ya sa wannan farin ciki wannan ya sa wannan farin ciki to lokacin da kai ka daure kika daura fuska me zuwa ya sanya ka farin cikin baka bashi dama ba to yanzu da bai za ka rayu kunci daga ana son mutum musulmi kar ya zama mai yawan daura fuska kar ya zama mai yawan shan kunu وربما تصاب بالمرض الخطير وهو ما يسمى بالضغط با ماماكي كغامو دي ككامو دا وني رشن لافيا مي حدري ciwon zuciya ba abun mamaki bane fa inna shiraha sadri wa talaqata alwajhi min wa talaqata alwajhi min anjahi alaqaqir almani'a min hadha adda domin sakin fuska da yalwan zuciya na daga cikin manyan manyan rigakafi da zaka yi kar wannan cutar ta same ka wa li hadha saboda haka ne ينصح الأطباء من ابتلي بهذا الداء أن يبتعد عما يثيره ويغضبه. كيسا زاكو قال لكيتوشي دو وان دي كامو دا چوتن چيوان زوچيا زاكو قال دو سن دي جي سنا باشي شاوادا سنا مين سيها دي نيسان چي دو ابن دي دي دنگا باتا مساري حكا نيكو دو وان دي كامو دا چوتن زوچيا چيوان زوچيا إن يجي ko masu jinyansa sai an ce musu ku daina bata masa rai ku daina bata mata rai saboda me bacin rai yana da tasiri wajen karuwar me wannan cutar ta ciwon zuciya li anna zalika yazidu fi maradihi saboda hakan yana kara masa rashin lafiyar fanshirahu sadri wa talaqatul wajhi taqdi ala hadha al marad sakin fuska da wankakkiyar zuciya tana tafiyar da wannan cuta na ciwon zuciya wa yakunu bidhalika al-insanu mahbuban ila an-nasi kariman alayhi mahbuban ila al-khalqi kariman alayhi mutum zai zama wato ainifin a wajen mutane ana san shi kuma suna girmama shi suna karrama shi hadhihi hiya al-usul ath-thalatha allati yaduru alayha husnul khulqi fi mu'amalatil khalq malam yace wannan sune tushe guda uku wanda duk wata kyakkyawan mu'amala da zaka yi tsakaninka da bayi yana kai komo ne a cikin wadannan abubuwa guda uku karka cutar da kowa ka amfanar da mutane sannan ka zambe sakin fuska kaful adha badalun nada wa talaqatul wajh wannan shine abin da ake so wa mutane kullu ina ba mu misali yadda mutun zai makansa hisabi akan kyakkyawan mu'amala shin wai tsakaninsa da mutane tsakaninki da mutane akwai kyakkyawan mu'amala ko babu yau ki kaddari cewa kin yi tafiya daga nan Bauchi kin tafi Gombe ko Kano an je biki sati guda ki yi lissafi a wannan kwana bakwai din da kika je kika dawo tsakaninki da Allah cikin makwabtanki da wanda kuke zama gida daya da wanda kuke unguwa daya mutun nawa ne suka kira ki a waya me dalilin da yasa su kira ki a waya shine suna kewarki to mutun nawa ne suka neme ki kina ganin har ki je ki dawo shiru tsit to in kin dawo in kin samu lokaci ki gyara halinki wannan ita ce maganar gaskiya domin ba yadda za a yi wanda kake jin dadin mu'amala da shi yayi nesa da kai kuma baka neme shi ba ba zai yi ba ba zai yi ba sannan kuma ba zai taba yiwa a ce cikin mutum 10 mutum 9 ko 10 nan duka su ce ba su jin dadin mu'amala da kike cewa duka hasada suke miki ba zai yi ba duk duniya kowa hasada yake miki to galibi da man kaga mutum wai ya gane akwai masu masa hasada to akwai illan talauci a ciki bai da kosisi ne sai ya koma gefe yana yiwa mutane kallon hadirin kaji wai mutane suna masa hasada bai mallaki komai ba ba karatu ba ilimi ba kudi ba komai sisi kwandam da shi wai ya koma wai yana lissafin wai mutane wai suna masa hasada to hasadan me za a yi maka hasadan me haka kurin ka samu kanka kunci a zuciya wai ana maka hasada haka kawai wannan in ba talauci ba me zai jawo haka yanzu wanda yake busy kullun yana wuni a shago yana ganin jarin miliyan kaza a shagon sa yana ganin riba tana zuwa masa kullun lissafin kuɗi ina yake da lokacin gane masu masa hasada bai da wannan lokacin to haka kurin ka zo ka zaunar da kanka kai ba neman ilimi ba kai ba neman kuɗi ba ka kuma ce ana maka hasada to mutane suna hasadan babu ne ita kanta babu ana mata hasada ne Allah ya shirye mu wa min alamati husnil khuluqi ma'al khalq daga cikin alamomin da zaka gane wajen kana da kyakkyawan mu'amala da mutane an yakuna al-insanu hasanal mu'asharati ma'a man yu'ashiruhu min asdiqa'in wa aqarib mutun ya zama mai kyakkyawan zama da mu'amala tare da waɗanda suke zama tare da shi cikin abokai da ƴan uwa makusanta la yadhiqu bihim wa la yadhiqu alaihim kar ya zama shi yana shiga kunci saboda su kan kuma ya dinga sa su a cikin kunci bal yudkhilu surura ala qulubihim ya dinga shigar da farin ciki a zukatansu bi qadari ma yumkinuhu fi hududi shari'atillah gurgurdan abin da ya samu dama a cikin wato shari'ar Allah hadal qaid la budda min wannan qaidin ba makawa dole ne a kiyaye wajen kokarin faranta ma mutun rai to kar kuma a saba ma Allah kada a saba ma Allah wajen kokarin sai an faranta ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da yin an gayyace ka biki ya nuna an gayyace ka walima in baka amsa ba ma ka saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan yayi haka ne saboda ka faranta ma shi wanda ya gayyace ka to sai aka gayyace ki aka ce za a je ai birthday ba nan ba za ki ce eh alhamdulillah musulunci ya ce duk wanda ya gayyace shi bai amsa ba ya saba ma Allah nan in kika je kuma kin saba ma Allah kisa za ku ga mutane da yawa sai mutun yazo yana tambaya wai muna makaranta ko wajen aiki tare da Krista wai ta gayyace ni Christmas shin zan je ko kuma ga Christmas nan ya zagayo in ban masa happy Christmas ba zai ji haushi to ya zan yi kenan abotan mu za ta lalace yanzu wai wannan Christmas din ya san Allah baya so to amma wai damuwansa wai kar abotansa da abokinsa Krista ta lalace wannan in kana neman gaula dabbul arab to sashe cikin musulmai to wannan nan ba dai kenan in ba tosashe ba yaushe za a ce maka ga dokar Allah kuma ka fara tunanin wani wai abokin ka Krista wajen aiki wani colleague ɗinka shi din banza shi din wofi ana maganar Allah me za ka samu da abota da shi wanda in ka rasa shi ba za ka samu ba menene me yake ya me na ka yake hannunsa ci ko sha ko arziki ko sutura ko rayuwa ko mutuwa babu to saboda haka wajen kyakkyawan mu'amala da kokarin faranta ma mutane ba kuma a shigo da sabon Allah ba a shigo da sabon Allah mutum yayi ta wani kwana-kwana da wani walakkeluwa wai saboda ya faranta ma arna ba a haka haka nan zaka ko yan siyasa ne mutum ya zo magana ya ce wai manyan addinan mu guda biyu wannan magana ta yi muni wannan magana kawai wajen saboda wai kar wasu su ji haushinsa kar su ce wai yana da zafin addini wai manyan addinan mu guda biyu kenan a lokaci guda kai musulmi ne a kuma lokaci guda kai kirista ne wannan ce kalan magana ce inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah kadai shine musulunci addini a wajen Allah shine kadai musulunci amma duk da yana cikin bala'in da aka jefa mu a ciki shine hada kan addinan duka a ƙarƙashin ministry guda daya a ce masa wani religious affairs kai ne musulmi kai za ka yi signing contract a gina masallaci kuma kai signing contract a gina church wannan demokradiyya Allah ya isa tsakanin mu da ita saboda haka lallai tabbas wajen kokarin kyautata ma wasu to ba kuma mutum baya tsinduma cikin sabon Allah duk kawai kana so ka faranta ma wasu rai sai ka fara cikin sabon Allah wannan ba daidai bane li anna minan nasi man la yasurru illa bi ma'siyatillah wal iyad billah domin akwai cikin mutane wanda shi ba abinda yake sanya shi farin ciki sai sabon Allah. Shi ta inda yake samun farin ciki kenan shine ta sabon Allah. Allah ya kiyaye. Fa hadha la yanbaghi an nuwafiqahu alayhi, wannan bai dace mu dinga wato nuna masa wato cewa kanmu a hade yake da shi akan wannan ba. Bai kamata ba. Bai dace ba. Akwai wanda shi iya abinda zai sanya shi farin ciki ya ji dadi shine sabon Allah. Shine sabon Allah. Ai shi yasa wato shiriya ku dace ne daga Allah. In har mutum ya ga cewa yana son biyayya ma Allah a zuciyarsa, yana kin sabon Allah, to wallahi yayi godiya ma Allah. Yayi godiya ma Allah. Wannan rahama ce daga Allah. Shi yasa manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam Allah yake magana game da sahabbai yana cewa wa'lamu anna fikum rasulullah law yudhi'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عزيز حكيم. الله يا نونا من تيوا ون الله يسن يا ممتن سن إيماني دكما سن أيوكا الخير يا كامة ترمسة دكابلتي دباسكنتي دسابن الله ون فللاتي دنيما دغوجان الله ni'ima ce daga gun Allah, falala ce daga wajen Allah. Allah ya sa zuciyar mutum ta zama tana son ayyukan imani, tana son imani, ba ta son fasikanci da kafulci. Wannan ni'ima ce da falala daga gun Allah. Wannan ni'ima ce. Shi yasa wani in ya bauɗe sai kai ta mamaki. Yanzu in Allah ka yi datar da kai kana son sauraron karatun Qur'ani. Qur'ani na sanya ka nutsuwa da farin ciki, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sai kai ta mamaki kuma, ha, to shi wannan dan Allah wanda dadi yake ji a cikin wakan nan. Zaka kalli wakar ka ga ba kanta ba kasanta, ba hankali ba lissafi kwata kwata a ciki, ihwace-ihwacen banza ne kawai a ciki. Amma shi yanzu wani in kana son ya shiga farin ciki to a sanya mishi wannan wakar. Wata in kana so kaga ana motivating ɗinta ta yi girki da wuri, ta yi wanki da wuri, ta yi wanke-wanke shaf-shaf ta gama, to ta sa waka a gefenta tana jin kiɗa. Tana jin kiɗa. To sai ka kalli abin abun mamaki. To kai kuma sai ka yi godiya ma Allah. Sai ka gode ma Allah, ka roki Allah kuma ya tabbatar da kai akan wannan turba ta gari. Ka roki Allah ya tabbatar da kai akan turba ta gari. Yasa wani malami yake cewa ba abun mamaki ba ne in ka ga lalatacce ya lalace, saboda hanyoyin lalacewan suna da yawa. Mai ziga a lalace ɗin kuma yana da basira da wayo shaiɗan. To amma abun mamaki shi ne in ka ga shiryayye duk da waɗannan ƙayoyin, amma ya tsallake su ya shiryu da izinin Allah, to wannan abun mamaki ne, wannan ya aka ya shiryu. Amma sai ka gane cewa rahama ce da ni'ima ce daga Allah, to kuma Allah shi ala kulli shay'in qadir ne. Allah shi mai iko ne a bisa dukkan komai. Yanzu yadda za a zo a zauna a hura loudspeaker a sanya karatu, ka fito daga gida, ki fito daga gida ku zo ku zauna gun karatu. Wani yanzu ya zo wucewa ya kalle mu anan, ga kai ji wasu marasa aikin yi sun zauna, wai fa karatu suke yi wai. Shi yanzu farin cikin sa shine tafi bakin titin nan ya samu bakin benci ya zauna, to shi anan farin cikin sa yake, anan jin dadin sa yake. Amma duk wani abin da ya shafi addinin Allah to shi babu shi a ciki. To kenan yanzu in mutum ya zama shi abin da yake so wajen farin cikinsa da jin daɗi shine sabon Allah, ashe kenan ba zan bi shi a kai ba. Bai kamata in bi shi a kai ba. lakin malam yace sai dai idkhalus sururi ala man yu'ashiruka min ahli wa asdiqa'in wa aqarib fi hududish shar'i min husnil khulq. Sai dai malam yake cewa wajen kyautata mu'amala da waɗanda suke tare da kai zaka yi shi ne cikin iyalai da abokai da ƴan uwa makusanta, kar ka tsallake iyakokin shari'a. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبو ده هكني ما منزن الله سيدا ده منشن الله سكادة تبتا أغريش يتي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما في الخيرنكو شيني مواندي في الخير ما إيالانسا نيكونا فيكو الخير ما إيالينا. وكثير من الناس مالن يتي ديوا ده تكي متاني مع الأسف الشديد أبن بكين تكي سوسي يُحْسِنُ الْخُلُقَ مَعَ النَّاسِ zaka ga yana kyautata mu'amala da mutane walakin la yuhsinu al-khuluqa ma'a ahlihi amma baya kyautata mu'amala tsakaninsa da iyalansa. A waje za a ce kai wani mutumin arziki ne, wani mutumin kirki ne, wani nagartacce ne, amma in an zo gun iyalansa fa sai dai su yi hmm ba magana. Sai dai sinan wancan matan da muka ji a hadisin Ummu Zar'in ta tace zauji la abasu khabara, eh mijina wannan kai kun shiru kawai, wato zaman ba daɗi. Amma in sauran mutane ne fa za su ce kai ai wani mutumin arziki ne, wani mutumin kirki ne, wani nagaltacce ne, wani na Allah ne, amma fa tsakanin shi da iyalansa babu daɗi. Allah ya kiyaye. وهذا خطأ عظيم وقلب للحقائق مالن يچه wannan kuskure ne mai girma, sannan kuma juya hakikanin abu ne zuwa inda ba haka yake ba. Iz kaifa tuhsinu al-khuluqa ma'al aba'id, yayi za a yi ka zama kana kyautata mu'amala da waɗanda suke nesa da kai, watu si'ul khuluqa ma'al aqarib, amma ɗan uwanka na kusa kana munana mu'amala da su wanda suke nesa da kai wajen in kalan dangi ba ruwan kai ne su ne suke moranka, amma na kusa da kai ba ruwanka da su. Qad yaqulu zai iya cewa aili annal aqariba ma'munun alaihim, zai iya cewa ai saboda su ƴan uwana na yarda da su, dama kana kyautata mu'amala da mutum ne kada ya cutar da kai, to su ƴan uwana ai na gamsu da su ba za su cutar da ni ba. Fa naqulu malan yace sai mu ce da shi hadha laysa bi sababin yaj'aluka tusi'ul khuluqa ma'ahu, wannan ai ba hujja bace da za ta sanya ka ka munana mu'amala tsakaninka da su. Wanda ya kyautata maka kan shi me sakamakon sa kyautatawa, yanzu ka aminta da shi, shi ba zai cutar da kai ba, to dan me shi kuma zaka dinga kunsa masa bakin ciki? Ai wanda ya munana mu'amala da kai shi ya cancanci mummunar mu'amala, wajja za'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha. فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم في الصحبة والعشرة. ما لن يتي إن أونك مكسنتا سوني مفي تنتر متاني وجنك كوتا تاموس مؤاملة دكما زمن تكيوا. ولهذا قال رجل سبو دعاكني ما ونمتن يتي يا رسول الله يتي يا من زن الله من أحق الناس بحسن صحابتي تكم متاني wani ne yafi cancantar in kyautata masa mu'amala? Qala ummuk, sai ce mahaifiyarka. Qala thumma man, sai ce to daga ita sewa. Qala ummuk, sai ce sannan sai mahaifiyarka. Qala thumma man, sai ce daga ita sewa. Qala ummuk, sai ce mahaifiyarka har sau uku. Qala thumma man, sai ce sewa. Qala thumma abuk, sai ce sai babanka. Qala thumma man, sai ce sewa. Qala thumma al-aqrab fal-aqrab, sai ce sai kuma gurgurdan kusancinka da mutum, gurgurdan kusancinka da shi. Daka kuskure ne ka dauko na nesa, na nesa ka zo ka kyautata musu, ka tozaltar da ƴan uwanka su kuma na kusa ba ruwanka da su, kuskure ne, kuskure ne. Mutum za ga yana da dukiya, amma wanda suke moran dukiyar ƴan uwansa ne na nesa, wanda ma ba su da alaka da shi ma ta jini wani lokacin. Wani yanzu zai iya samun kuɗinsa ya zo daban su yanda ake zama da abokai mai tsire ya zo wucewa kowa a bashi na 200 a kawo fiya wata a siyo taliya a raba a siyo wane ne amma yana shiga gida mahaifiyarsa ta ce mana don Allah ban 300 in sai sabulu sai fara korafi ba kudi sai fara korafin ba kudi yanzu abin da yake so in an zo an zauna a majalisa abokansa su ce ai wani akwai daɗin zama amma mahaifiyarsa fa ba ruwan shi da ita ba ruwan shi da ita to idan duk duniya sun haɗu sun ce kai mutumin kirki ne mahaifiyarka ta ce kai mutumin banza ne wallahi mutumin banza ne kai in duk duniya sun haɗu sun ce kai mutumin banza ne mahaifiyarka ta ce kai mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne duk da wannan jarabawar galibi yanzu ta fi fadawa kan ƴan mata akwai su da kyau da son kyautata ma kawaye da son faranta ma kawaye amma ba ruwanta da mahaifiyarta ta fi damuwa da shigar da farin ciki a zuciyar kawarta sama da shigar da farin ciki a zuciyar mahaifiyarta in kawanta za ta yi farin ciki ko da kuwa zai zama sillan mutuwar mahaifiyarta da bakin ciki wannan ba damuwarta ba ce ba ruwanta wasu kullum abin da yake maimaitawa suna gani shine musamman wanda muke zuwa makaranta mu yi karatu mu haddace alkur'ani mu karanci fiqhu a karanci wane ne in ta koma gida sai ta ga mahaifiyarta ko iya hada baki bata yi ba sai ta raina mahaifiyar sai ta ga kaman mahaifiyar ai bata kusa da Allah saboda bata iya karatun qur'ani izu 60 ba ita mahaifiya ai za ta yi addu'a ai bata bukatun sai ta jawo amanar rasulu bima unzila ilayhi bata bukatun ayatul kursi bata bukatun ismullahi alazamu bata bukatun duk wannan iya abun da zata ce Allah ga yata nan yi mata albarka sai albarkan ta biki ce wannan kin Allah wa daranki shikenan kin lalace ba ita yi sakon qur'ani ba ba ita yi sakon qur'ani ba wata kuma wanda zata bi ta musguna ma iyayenta shine saurayi zata bi saurayi ko da ko iyayenta ba sa so wata har za a ba ta zaɓi a ce ki zaɓa ko mu ko shi sai kuma ta zaɓe shi saboda ba ta da hankali mahaifiyar da ta yi dakon cikinki wata 6-9 ta raine ki shekara 2 ta sha duk wahalanki mahaifinki ya ciyar da ke har suka kai matakin da kin girma yanzu wannan saurayin ya ganki ne kin cika budurwa tsaf sai je yana son ki yanzu sai kika ce kin fifita shi da kuka gamu da shi bayan kin shekara 18 a duniya sama da iyayen da suka yi dawainin ki na shekara 18 din nan kuma sai ki tsammanin za ku yi lafiya da shi yasa duk sai su gama bagabniyan su gama yawo karshe dai iyayen su za su je su zaba musu me wanda ta bin gaba dai sai ya gama bata mata lokaci sai ya ware abinsa sai gudu abinsa Allah ya kyauta wal amru inda ba'dhin nasi ala al-aks mallan yace yadda lamarin yake a wajen da yawan mutane suna juya al'amarin tajiduhu yasiqu al-ushrata ma'a ummihi tajiduhu yusiqu al-ushrata ma'a ummihi zaka same shi yana musguna zama tawa mahaitare da mahaifiyarsa wa yuhsinu al-ushrata ma'a zawjatihi amma yana kyautatawa matarsa fayakunu muqaddaman ihsan al-ushrati ma'a zawjatihi allati hiya indahu bi manzilati al-asil mallan yace sai ya dinga gabatar da kyautatawansa wa matarsa wanda tana matsayin baiwa ce a wajensa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira annabi yace ku yi wasiya ma junanku ku rike mata da alkhairi fa innahunna awanun indakum domin su masu taya ku aiki ne matayin aiki ne a wajenku suna matsayin yanzu am yanzu da kuɗi kai kaje ka dauko ta aka kuma baka ita to amma ita mahaifiyar da ta haife ka ita ce a gaba to amma abin da ya kamata mu kiyaye shine abubuwan nan guda biyu wajen ciyarwa to mata ce a gaba da uwa wannan tace magana gun ciyarwa mata ita ce a gaba da uwa. In mutum yanzu yana da abincin mutum daya, gashi ga matarsa ga mahaifiya, to abu na farko shine shi ya fara da kansa, shine abu na farko ya fara ciyar da kansa. In zai haƙura, to wanda take gaba ita ce matarsa, wannan ababin ciyarwa, saboda shi ɗaukan nauyin mata wajibi ne akan miji a kowane situation, sawa'un tana da shi ko bata da shi, yana da shi ko bai da shi, dole ne. Illa iyaka sai dai in ita ne ta lura bai da shi ta ɗaga mar kafa. Muna fahimta ku? Ko da ita ce tafi kowa kuɗi a garin nan, shi kuma ya fi kowa talauci a garin nan, to dai haƙƙin ciyar da ita yana kansa. In ta ga dama ta ɗauke masa, in ta yi ciwon kai da miliyan 7 a account ɗinta da naira 1,000 a wajensa, a cikin wannan 1,000 sanda a ciro 200 a ji ya siyo mata magani. Sai in ta ga dama ta yi makanta, ta kyautata makanta. Ba kuma an ce mata masu kuɗi zama masu ƙanƙamo ba ne, ba haka ake nufi ba. Amma wajen ita mahaifiya, wajibcin ciyar da ita da ɗaukan nauyinta yana da condition, shi ne in kana da shi ba ta da shi, shi wannan yana da condition, kana da shi ba ta da shi, in ba ka da shi ba wajibi ba ne, ba dole ba ne. Amma wajen ihsani da kyautatawa, to uwa ce a gaba sama da mata. Ina fatar kuna fahimtar bambanci, wancan ciyarwa ne na wajibi, wannan kuma kyautatawa ne. To yanzu an ci abinci an koshi, yanzu ga kuɗi nan za a soya kaza, to yanzu kuma uwa ce a gaba da mata. Ba zuwa a tara wa mata kayan morewa na rayuwa, a yi mata falo da ɗaki mai kyau, a bar uwa a buka, ba yi mata haka. Ba a barin uwa da kalta kafura, ci ko ka mutu. Ita ko mata a tara mata masu daɗi, ba a haka. Ina fatar mun fahimta. To amma galibin mutane za ga wajen ihsani sai su mantar da iyayensu, su fi ba da hankali akan matansu. Akwai wanda za ka ga shi ‘yan uwansa ma, ‘yan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, wai in suna son ya yi musu wani abu sai dai su biyo ta kafar matarsa. Wannan akwai shashasha. ‘Yan uwansa fa, wai suna neman abu a wajensa, wai sai dai su biyo ta kafar matarsa. Su ‘yan uwansa yanzu ba su da fuska a wajensa da za su tunkare shi kai tsaye su ce ya ba su daga abin da Allah ya ba shi, sai dai su faɗa wa matansa. Daga ƙato ya zo ya samu matan uwansa wanda ya bata shekara 7-10, amma yana gabanta yana ƙasa-ƙasa da murya, yana anti, saboda ita ce za ta ƙaddamar da shi zuwa ga uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan uwa ya yi asara. Ka kyautata wa matarka, ka kyautata ma ‘yan uwan matarka abu ne mai kyau, amma ka sani ‘yan uwanka su ne a gaba da ‘yan uwan matarka. In kana da shi, ‘yan uwan matarka suna cikin yanayi ba ka kyautata musu ba, baka da mu’amala mai kyau, baka da halacci, baka da halacci. Ai, sun gama maka komai da suka ɗau mata suka baka, ai sun gama maka komai. Inda sayan iya ake, nawa za ka sayi wannan iyar da suka ɗauka suka baka? Nawa za ka biya mahaifiyarta naƙuda nishi ɗin naƙuda da ta yi? Ka kyautata musu, amma kuma ‘yan uwanka su ne a gaba da su. Haka wani za ka ga in ya yi kuɗi ya gina gida mai kyau, zai tattaro ‘yan uwan matansa su zo su zauna a gidan, su ci daga arzikinsa su koshi, amma ‘yan uwansa suna can suna fama har da mahaifiyarsa. Di ya biya maƙannin matansa kuɗin makaranta, amma ƙannensa suna nan suna ganin ramba a cikin gari, ba su da inda za su je su yi karatu. Ba su da inda za su je su yi karatu. Wani yanzu mahaifiyarsa za ta kira shi a waya, ya matse wayan ya tura ta gefe, amma mahaifiyar matansa tana kira, yana rawan jiki yana amsawa, ina neman ka, to yanzu zan zo. Mahaifiyarsa sai ta yi kwana 3-4 tana neman shi, ba ta gan shi ba. Shi yasa da masu kuɗi idan sun yi arziki sai su zauna a cikin anguwansu da suka zauna, saboda makusanta wanda suka san su su zo su kunkwasa musu koba su roka da kudin su. Amma mu yanzu da mutun yayi kudi duk gari in kaje an ware unguwar masu kudi, mutun yana yin kudi zai tattara nashi nashi ya koma unguwar masu kudi, haka ne ko ba haka ba? Da mutun yayi kudi yanzu yana zaune cikin Ibrahim bakon nan yana yin kudi sai tattara ya koma Tambari yana gaya ma ɗan uwansa cewa yanzu ku da gani na haihata haihata. Kagai tsakanin Ibrahim bako da Tambari ai budal mashirikai ne yayi nisan da yawa, haka mutane suke. Maimakon ya zauna cikin mutane, abin da ya kamata mutum ya fahimta shine in Allah ya yi masa budi ta yanda ma wai za a zo a kwankwasa masa kofa a ce ba ni, wannan ni'ima ce. In za a tsaya a layi daga bakin titi nan har zuwa junction din can na gidan mai, layi ne ake daga kofar gidanka zuwa can, kana bayarwa, ni'ima ce, kar kai wasa da ita. Inda Allah ya ga dama da kai ne a can ƙarshen layin, ba zai yu ba? Zai yu. Inda Allah ya ga dama da kai ne a can ƙarshen layin, amma sai Allah ya baka kai abinda za a zo a yi layi a gabanka, to duk yawan mutane in dai Allah ya bada abinda za a ba su tafi. Amma wajen kyautatawa jama'a ana farawa da ƴan uwa ne na kusa, ƴan uwa na kusa da su ake farawa. Amma mutum za ga yayi kuɗi, ya ɗauki wani ƙanin abokinsa ya buɗe masa shago a can, ya ɗauki wani ƙanin matarsa ya buɗe masa shago a can, ya ɗauki wani ƙanin, amma ƙannansa kullum in sun tashi sai sun yi kokuwa da abin karyawa. Shewa yana ganin yayi abu mai kyau, yana ganin yayi abu mai kyau. Wannan ba daidai bane, ba daidai bane wannan. Daga shi yasa mutane da yawa, mutane da yawa zaka ga ƴan uwansu suna cikin wahala kuma suna da shi. Abinda Allah yake yi shine a cikin dangi da ake da mutum dubu sai ya ware wasu mutum 150 sai ya ba su arziki. Allah yana son kowane mutum ɗaya a cikin wannan mutum 100 ya raba mutum 10 a bayansa. Abinda Allah yake so kenan. Shi yasa bai tara masu kuɗi a dangi guda, talakawa a dangi guda ba, Allah bai yi haka ba. Allah bai yi haka ba. Amma wani yanzu ko zakka ne ya cire ga ɗan uwansa nan sai ya ɗauki zakka ya je rabawa wasu a masallaci. Ga ƴan uwansa nan suna cikin wanda suka cancanci cin zakka amma ba ruwansa da su. Yana son yabon mutane. Wannan kuskure ne. Wannan kuskure ne. Saboda haka ana fara gabatar da mahaifiya ne, ba a fifita mahaifiya akan mata. Ba a fifita mahaifiya akan mata. Ita ma kuma mata in ta shigo ta san matsayinta, ita ce a ƙasa. Ita kuma mahaifiya ita ma sai ta rike kimanta. Akwai inda matar ita ke zubda kimanta, akwai inda mahaifiyar take zubda kimanta. Wata mahaifiyar daga ran da ɗan nata ya yi aure shikenan sai ta ɗau ido ta sa a cikin gidan nashi. Duk wani motsin da matarsa take yana kan idonta. Ai ake ke saki wannan aikin. Karshe dole ta toka zaki, dole ta wulakanta ki, dole ta wulakanta ki. Su kuma ƴan matan yanzu mafiya yawansu abinda suke so in sun shigo to suna so ne su raba alaka tsakanin mijin da danginsa kwata kwata, hankalin zai dawo kansu su kadai. Ranta yana ɓaci in kanwarsa ta zo gidansa, ranta yana ɓaci. Wai ƙarshe har aka yi kawai sai dai a je a dalilin duk kanwar a ce ta yi haƙuri don Allah ta daina zuwa gidan wanta, ta daina zuwa. Shi yasa galibi karin maganansu mafiya muni karin maganan mata ya ƙare akan uwar miji. Kaji ta ce wai ta yi nufi ga wai me, wai wani miji ta zama kaza. Yanzu dan Allah ta haifo miki san talilin ɗaki haifa ki aura, ya ciyar da ke, ya shayar da ke, ya sutulta da ke. Don girman Allah yanzu in ta zama kaza ba kamata yake ɗaura hannu aka ki ihu ki shiga bala'i ba, amma ya taya ki fige ta. Abin farin ciki ne kenan.
to ai ke ma za a fige mahaifiyar ki kenan saboda ita ma uwar miji ne ga wata kenan duma tun da fifige su kenan in uwar miji ulsa ce ke ma mahaifiyar ki ulsa ce kenan saboda in shi mahaifiyarsa tana matsayin uwar miji ne a gare ki ke ma mahaifiyar ki tana matsayin uwar miji ne ga wata ashe duma tun duniya ma ulsa ne shi yasa mu muke kamuwa da ulsa Allah ya shirya amma wani lokaci yan matan nan ba su da mutunci wallahi eh Allah ya kiyaye dan haka mallan yake cewa mutun ya fifita matansa akan mahaifiyarsa yace ya'ani bi manzilatil usra wal hasil anna ihsanal ishrati ma'al ahli wal ashabi wal aqarib kullu dhalika min makarimil akhlaq abinda yake nufi shine wato ainihin kyautata mu'amala ma iyalai da abokai da makusanta duka wannan yana cikin kyakkyawar mu'amala Allah ya sa mu dace zamu tsaya akan nan insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu kafin mu tashi muna addu'a da jajantawa ga ƴan uwan mu musulmai mazauna garin Maiduguri wanda ambaliya ta ruwa ta afka da su muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya maida musu abinda suka rasa na arziki wadanda suka rasa rayuwarsu a cikin su suka rasu Ubangiji ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama kamar yadda muke gani a jiya annal lissafin cewa an rasa rayuka kusan mutum 200,000 da wani abu to muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya ba su daraja ta shahidai Allah ya ba su matsayi na shahidai bisa ga wannan ya kamata bayan mun yi musu addu'a a matsayin su na ƴan uwan mu musulmai kuma mu tallafa musu wannan tallafi da ya kamata mu yi musu bayan addu'a shine abin da suka rasa na dukiya da kayan abinci da kayan sawa mu kuma mu yi kokarin ganin ya zamu hada karfi da karfi akalla ko ba mu mayar musu da abin da suka rasa ba mu rage musu da dadin da suke ciki lallai suna cikin yanayi mara dadi yanayin kuma babu dadi sosai kwarai da gaske sai ma kuma wanda yake tattaunawa da wasu daga cikin su zai fahimci haka babban ta ba a shekarun jiya yanayi da halin da suka shiga ciki muna roƙon Allah ta'ala ya takaita musu shi abinda aka rasa na dukiya Allah ya mayar musu da mafi alkhairi abinda aka rasa na rayuka Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya haskaka makuntansu Allah ya ba su darajar shahidai Allah ya ba su darajar shahidai Allah ya mana albarka da su baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin